Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. A saurara abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Litinin Rashid ta haɓa makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremichuk na Ukraine. Amurka ta bayyana damuwar ta jiya Litinin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Gabanin ziyarar shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Haka kuma za a kuji cewa shugaban Amurka Joe Biden da kwaransa na China Xi Jinping za su haɗu cikin 'yan makonnin nan masu zuwa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya ya ce gwamnan jihar Zamfara bai da ikon baiwa mutanen jiharsa damar mallakar bindiga don kare kansu. To ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa?
‘Yan Najeriya ko ‘yan jihar Zamfara, wanda ‘yan Najeriya suna da iko su fuskanci shi kanshi kwamishinan ‘yan sanda, su ce suna zo a ba su license na su riƙe bindiga bisa ga doka, a ba su license su riƙe domin su kare kansu.
Masana shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da murabus ɗin da babban alƙalin Najeriya ya yi, wanda hakan ya zo da bazata.
A fara aikinmu na matsayina lawyer shekara 32, in ka haɗa da wanda nake makata ban taɓa jin tarihin Chief Justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa, musamman alƙalai.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Saka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremichuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin, yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai. Shekaru da yawa, batu mai cike da cece-kuce na 'yancin zubar da ciki na tsundum Amurkawa daga ɓangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe. Hukuncin da kotun ƙolin Amurka ta yanke a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a 1973 da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin Amurka da dattijai. Zaben tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaben shugaban ƙasa. Sai dai ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru 50 ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe. A cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halarta zubar da ciki zuwa matakin jihohi, 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi rigaɗin cewa wannan shi ne mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, yayin da rundunar sojin ƙasar ta ce za ta duba tana don kunnin tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula, gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jihar damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. A tattaunawar da suka yi da wakilarmu Halima Abdurra'uf,
ai mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kawo wannan rungunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari Emirat kenan masarauta za a dauki mutum 500 mutanen 500 akwai form da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na kriminalci ko wata illa gare su za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba saboda haka dole a zo da kwara ai musu training mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za a zawara to ina tabbatar miki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sace me yasa ake wasa me yasa ake sanya ka kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a dauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu na tabbatar miki Zamfara ba mu da tankar yaki ko daya kana to ake ana yaki kai ina sha kuma to faɗa maka gaskiya zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne
to madalla an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya General Loki Erabo ya ce gwamnatin jihar Zamfara bai da ikon baiwa mutanen jihar sa damar mallakar bindiga don kare kansu daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
the news that the governor of Zamfara issued a press statement calling for the citizens of Zamfara to bear arms.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Loki Erabo ke cewar ya gani a labaru inda gwamnatin jihar Zamfara ke san ganin mutanen jihar su mallaki makamai don kare kansu. Duk da dai ban san cikakken bayani akan hakan ba amma dai hakan ba daidai bane. Akwai sojoji da 'yan sanda a Zamfara. Don haka ba san hikimar wannan mataki na gwamna ba. Za mu mayar da al'amarin ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Menene yace akan haka?
We look at the constitution and what the laws say.
Commissioner labaru na jihar Zamfara ya ce dole ce fa ta sa su daukar wannan mataki.
Bisa ga kasancewar 'yan kwana-kwanan nan an samu karin tazauniya a waɗansu sassa na jihar Zamfara musamman a karamar hukumar mulki ta Gusau da wato wasu sassa na tsafe da karamar hukumar mulki ta Maru da kuma Bukuyu ya sa gwamnati tunanin sake zafafa arin matakan da take dauka wajen ganin cewar an magance 'yan ta'adda. Gwamnati yanzu ta yi nazari ta kuma amince da cewar mutane za su iya mallakar makami domin su kare kansu kuma wannan makami za a mallake shi ne ta hanyar samun lasisin mallaka shi.
To shin me kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da batun 'yan kasa su mallaki makamai don kare kai? Barista Yakubu Sale Bawa kwararre ne kan tsarin mulki.
Gwamnati ta gaza na ta kare ran mutane da abun da suka mallaka don barin ga makaja su. Duk abun da yake faruwa a Najeriya in gwamnati ta so ta dakale wa'annan mutane ko kuma ta tabbatar da cewa akwai kariya ga 'yan Najeriya za ta yi. Gwamnati ba wasa bace. To amma yanzu ta gaza ai akwai dokar da ta ba dan Najeriya dama ya fuskanci commissioner 'yan sanda a bashi license ya rike bindiga domin ya kare kansa. Don haka abun nake so mu duba ba kundin tsarin mulki ne ba da wannan ba. Damar ma gwamnati yayi wannan amma 'yan Najeriya ko 'yan jihar Zamfara wanda 'yan Najeriya suna da iko su fuskanci shi kanshi commissioner 'yan sanda su ce suna so a ba su license na su rike bindiga bisa ga doka a ba su license su rike domin su kare kansu. Naji shi da suwa defense yana cewa bai kamata ai haka ba ai ba wanda yake so ai haka amma turance muna za mu iya cewa necessity wato dole ta sa ai haka. Domin na daya idan gwamnati ba za ta yi karewa dole mutane su tashi su kare kansu ba laifi bane ba ana da ikon haka idan kuma aka yi haka ba sa ba duka.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta bayyana damuwar ta je Litinin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa gabanin ziyarar da shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya ce, "Muna sake yin kira ga dukkan bangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke kara tayar da zaune tsaye da kuma yin kasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin kasashen biyu, kamar ayyukan sasantawa da ruguje-ruguje da ma tunzura tashin hankali da koran mutane." Richard Mill ya shaida wa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan, sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar 13 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Yuli. Fadar White House ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin Isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki. Biden zai kuma ziyarci yammacin kogin Jordan domin gana da jami'an hukumar Falastinu. Mills ya ce a yayin ziyarar, Biden zai ba da sanarwa kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da ƴanci da dama ga Isra'ilawa da Falastinawa. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su haɗu a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa, amma ba nan da nan bayan taron G7 ba, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan a jiya Litinin. A halin da ake ciki kuma, manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da China na shirin ganawa a gefen taron G20 na wata mai zuwa a birnin Bali na ƙasar Indonesia, a cewar majiyoyin diplomasiya. Sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai buƙatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin ƙasashen G7 da mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO don tunkara ƙalubalen da ƙasar China ke haifarwa, yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen demokaradiyya don tunkara wasu ƙalubalen, musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. Shugabannin ƙasashen NATO za su gana a Madrid nan gaba a cikin wannan mako. Jami'ai da mararata na Amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar China za a ɗauka da muhimmanci sosai, yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta NATO a bana za ta ba da tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi muhimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin Atlantic a shekarar 1949. An amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masana shari'a na tsokaci kan murabus din babban alkalin Najeriya Tanko Muhammad da hakan ya zo a bazata kasancewar yana da sauran wa'adin har Disambar baɗi. Wasu lauyi kuma na nuna gara da ya ɗau matakin don ya kula da lafiyarsa da kuma kare martabar babbar kotun. Ga rahoton da wakilin Musali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja.
Lauya mai zaman kansa a Abuja barista Buhari Yusuf ya ce tafiyar Justice Tanko a wannan yanayi na bisa tanadin doka. Yusuf ya ƙara da cewa duk da hakan ya zama ba sabon ba, don in ka duba yadda wanda ya maye gurbin sa Walter Onoge ya samu matsala har aka tilasta masa yin murabus.
Hanyoyi fitattu guda biyu ne, ko a samu yanayi irin wannan da zai taho da bukata saboda rashin cikakken lafiya, ko kuma a ce mutuwa, na uku ko kuma a ce yayi ne gaban ƙasa ya nemi yadda biyu bisa uku majalisoshin mu a cire shi daga aiki, wanda yawanci wannan tafuwa mana ba a samu ta. Wannan ba wani abu ne sabo ba a constitution. Waɗannan su ne hanyoyi ko kafofi guda uku da shi babban alƙalin Najeriya zai iya barin aiki.
Shi kuma barista Modibo Bakari, wanda ya san yawancin manyan alƙalan kotun kolin, ya ce iya aikinsa na shekaru 32 bai taɓa ganin inda alƙalan suka yi ƙorafi kan babban alƙali ba sai akan Justice Tanko.
A fara aikinmu na matsayina lawyer yanzu shekara 32, in ka hada da wanda nake makaranta ban taba jin tarihi Chief Justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa musamman alƙalai, wanda yadda ake ganinsa ɗaya ne daga cikin equals. Bai kamata duk tsakanin alƙalai akwai wata kara ne da zumunci wanda kai na waje ba da za ka gane.
Faruwar wannan mataki ya sa gwamnatin Buhari ta yi aiki da manyan alƙalai guda uku, kama daga Onoge zuwa sabon babban alƙali Olukayode. Barista Modibo Bakari ya ce bai mamakin yadda murabus din tankon ya zo ba.
Tabarbarewan al'amura a wannan gwamnati wanda kowace sekta akwai abu da turanci kai decadence na morality da kuma abubuwa lalacewa tabarbarewan halaye na mutane a madafun iko da wato hukumomin gwamnati. Ya zamana abinda kike gani da babban abu ne kika ga shine yanzu ya zama exception is the rule. Abunda da kika ga shine ma yanzu aiki yau da kullum. Wannan ma akwai tabarbarewa har ya kai ga ana zarge-zargen wanda ma aka zarge su da corruption. Su ma ya ka dauki shiri'un a wajen su ake kawo a shine kololuwar inda ake garewa kenan.
Shin da me za a fitinawa da Justice Tanko? Da amsar barista Buhari Yusuf.
To na farko a tuwo da abubuwa guda uku ya sakarwa masu shari'a dama na su taho da fahimtar su da kuma hukunci da suke ganin ya tafi baya tsangwama a cikin harkokin su. Na biyu kada ka manta da kusan shine alƙalin babban alƙalin kotunan mu da ya taho da dumbin ilimi da har PhD saboda haka ya taho da tsari na ilimi a tafiyar da kotun Oli. Ina ganin na uku shine mutum ne mai ba wa lauyoyi dama sosai su gabatar da abubuwan da suke jin shike gaban su ba tare da tsangwama ba.
Kotun Koli dai kotu ce da ake mata taken kotun daga ke sai Allah ya isa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Sale Shehu Ashaka, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Into Allah ba mutum mulki Allah ya ci abin in baka yadda da wanda Allah ba mulki ba ka da Allah baka da Allah ba saboda haka mun yadda da abu mulkin atiku ba gudu atiku ba gudu shi mulki ne shi ya kishi bibi ji haka tsakanin shi da Allah ya fito ya faɗa mana tsakanin sa da Allah da atiku a matsayin shi na gona yake maki bibi ji yake maki zauro da sauran jama'a duk wanda a dance bai yi tashi da su kare duk wanda dan ce PPP wanda koma PPP da baya zai suka ci kuma gudu dan ku akwai mai suka mu bai san mai ansa.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu duku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Jihar Kebbi tana ɗaya daga jihohin nan da jam'iyyar APC take mulki a Najeriya, amma kuma tana ɗaya daga cikin jihohin da manya-manyan mukarraban ita jam'iyyar ta APC suke kwarara suna barinta suna koma cikin jam'iyyun adawa musamman na PDP. Me yasa haka take faruwa ne? Wannan shine abin da muke so mu gano a wannan sabon shiri na tsaka mawuya da wakilinmu na Sokoto da Kebbi din Muhammad Nasir shirya mana, inda kuma ya gayyato mana manyan siyasa guda biyu domin su ilmantar da mu. Muhammadu mushe.
To ina muku barka da zuwa cikin wannan shirin na tsaka mai wuya.
To alhamdulillah.
Yawa. Nace da yake jam'iyyar APC da PDP dukan jam'iyyun Najeriya dai sun fuskanci kalubale da dama wanda ya shafi rikice-rikice na cikin gida. Wasu daga cikin su an samu sasanta rikitocin, wasu kuma abin da ya gagara. Jihar Kebbi wadda APC ke mulki ita ma bata tsira ba za a ce daga wannan matsala din. Da mai aiki samun tankiya har abin ya kai ga yadda ba a so ga wasu 'yan siyasa, ma'ana an haita cikin jam'iyya. Alhaji Abdullahi Lamba, bari mu fara da kai. Da yake jam'iyyar APC da farko kuna cikinta, kuma an samu matsaloli cikinta, an yi sasanta abin bai yi ba har an haka ga kun fita. Shin me zaki har abin ya kai ga kun kai matakin da kuka ɗauka na ficewa daga jam'iyyar ta APC?
Wuzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kun godiya ga tabbata ga Allah abinda an gaskiyar magana. Zalunci da cin amana da yaudara kike da babu. Don ina so in gaya ma ina chief of staff a karkashin PDP. Mun ga cewa an kawo Buhari adabi ne. Me kamanta gaskiya mai abin ga muka aje muka yi shahada muka hado yi. Kuma duk abinda zamu yi a cimma nasara mu yi. Kuzo gwamnati ta koma duk wanda ya wahala da ita sai ta koma tana watsi da mutane MPDP din da muka yi kokowa da su da muka anshe mulki gare muka anshe dama gare su aka faye sai ya watsi da mu ya jawo su ya aza. To wannan zalunci na ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane da hankali. Sai su ne girman Aliru da su Abba su ce ni na ɗebi wata uku ce cikin watan uku na tara mutane ga social media na gaya ma duniya ban ga adalci ba, ban ga riƙon amana ba, ban ga aiki ba, ya harka da an ci amana mu an zalunce mu, don haka mun bar mu Allah mu kan mun koma.
To Alhaji Sani, ka ji kalaman da Alhaji Abdullahi Lamba ya yi, ko ka dada cewa an zalunce wasu 'yan jam'iyyar APC abinda ya kai ga sun ka ɗauki matakin da suka ɗauka?
To da shirin zazin bismillahir rahmanir rahim da farko dai muna Allah mutunce suke godiya da Allah da iko ne yasa dan masalja da Allah sa dan masalji yawa ga magana ne jiya to na farko ya wadi magana mulkin Buhari mulkin Buhari ko da an kai shi dai shi a ciya muna party na jam'iyyar PDP an kace za a babu dan takarar gwanna daga can wurin Buhari an kace za a babu dan takarar gwanna kuma an ka bamu sai da dakin gari da sai da dakin gari yayi mulki ya sai da dakin gari ya kare Audu Labba shi a cikin mun ina tare shi ya sani na sani sannan wanda magana da yake fadin cewa an yi zalunci shi wato abinda mutum kai duk abinda za ka yi in ka doki cewa Allah shi ka azzaki shi ka azzaka ba wani mutum mai azzaka ka banda Allah ba abinda zai banna mare sunan azzaki junke da aka yi shi Audu Labba ya sani akwai wadan sun ka yi shi wahalar siyasa ta jam'iyyar APC amma ya hisu kwanci hankali ciki kuma ya aihar mutunta shi cikin jam'iyyar APC lokacin da mun kai jam'iyyar APC kuma shi Audu Labba ya sani ya tabbatar da an mutunta shi cikin jam'iyyar APC kuma har lokacin da Allah da iko ne kuma muka tsaye da shi ya gamin da Allah ma har cewa ni ba zan shiga PDP ba shi ya gamin da Allah an ka aika jirgi an ka dauke ni an ka kai wurin ya daidai ne za a koma APC muka ce to mu yadda amma sai ana ba mu dan takarar gwanna mu abun da nace ya halin da ake ciki mu ba mu soka abin mu ci aliba kowa da buga jabiyar APC ba mu soka abba mu ce ba shi aka APC ba shi ma Audu Labba ba mu suka ce mu ce ba shi yankin APC ba ai shi mulki Abu Allah ka ba ka in to Allah ba mutum mulki Allah ya ce a bi shi in baka yadda da wanda Allah ba mulki ba ka yadda da Allah ba ka yadda da Allah ba saboda haka mu mun yadda da mulkin a teku ba gudu akwai dalilin da ya faɗi haka shi Audu Labba ke ba da shi mun kai rantsuwa mun mun yi rantsuwa gidan jarmin kabi mun ka ce Audu sai da ga a teku ba gudu da cikin APC cikin PDP yake muka ce mai shi komo APC wallahi zan bashi takar gwanna Allah da iko ne kuma da Audu Labba an kai an ka bashi tak Allah bashi takar gwanna to tun lokacin nan Atiku Bahudu shi mulki ne shi ya kashi PDP ji a kai to mulkin Atiku Bahudu shi ya kashi PDP ji a kai ha Allah da iko ne ya sa ya gani Buhari ya ce to ya tabbatar da mulkin jihar mulkin Najeriya cikin jihar 36 babu mai mulki tsakani da Allah iri Atiku Bahudu tunda ya mai da jabiya ya mai da jabiya APC uwa ɗaya uba ɗaya cikin jihar Kebbi ya kashi PDP in ba yanzu gaba ina muka da PDP mulki Atiku Bahudu yau shi an kai PDP ta mutu duk yan jabiya PDP sun biyo Atiku Bahudu ana zama uwa ɗaya uba ɗaya zuwa gidan PDP so nan ta da mulki Atiku Bahudu Musa Aliyu mu mai gidan mu ne kuma Atiku bai taba soka Aliyu ba duk wanda a dan jabiya APC bai suka Aliyu duk wanda dan ke PPP wanda koma PPP da baya bai suka ake kuma gudu dan ku akwai mai suka mu bai san mai ansa
to Alhaji Abdullahi Kaji abin da Alhaji Sani Zoro yace amma dama kun nade kuna korafin cewa ana muku ba da dai ba tun daga lokacin zababbuka na shugabannin jam'iyya matakin mazabu har aka dawo kananan hukumi aka dawo matakin jiha to na san o jam'iyya ta shigo ta sasanta ya aka ga kwana da sasancin ita o jam'iyya din
ai ba tuna ba rabe ji dadin ba ba wanda maganar da suke waɗi sannan mansu aka yi aka ba shi mota da ɗan kuɗi lokacin da ya samu kariya dalilin da ya sa ya zana koma amma in tsakani da Allah yake faɗi kuma na ji daɗi da ya nuna cewa ya san Aliyu ya taimake shi abba ya taimake shi to tsakanin shi da Allah ya hito ya faɗa mini tsakaninsa da Allah taimakon da Aliyu a cikin a matsayin shi na gona ya taimaki birnin Kebbi ya taimaki Zauro da sauran jama'a kuma a faɗa muna muna jin ana zuwa da bononi suna ayyuka na alheri har an yi an gobarowar na batun aikin noma a tambayi manoman nan da suka noma shin kuɗin nan da aka ce a basu an basu sannan kwamishinan Atiku ya hito ya yi ikirari cewa sun ba da ayyuka sun kashe kuɗi biliyan 367 wurin aikin hanyoyi ya ce to sun yadda da maganan kwamishina to sun so cewa tun da su ba injiniyar ba ne kowane hanya aƙalla za a kashe mata biliyan guda to ina aka yi hanyoyi guda 360 da bakwai aje a gwada mu ba su kan wani mutumi ba wanda duk aka ce yazo yace ya rantsi da ubangiji zai rika mutane amana mutane kowa sheda ne yo mutane nawa suka mutu kana rasa hakkokin su na suna pensioners ni kaina nan na yi tubu ostar da baya kiske na gira ke zai biya ne sai biya ne na ba mu ba gona muke ci ba rikin adalci ai mu jaba aiki ko kuma zanna a cikin hukumomi 21 wuri kaza ga abin da aka yi har ƙarya aka yi aka ce wai ya wuri aka fara aiki wai an muna aiki yo in ka bi hanyar nan in dai hanya za a yi ga engineering planning in kai aikin hanya akalla sai hanyar nan ya shekara 20 amma aikin hanyar nan da aka yi ko ne tractor bai yi hanyar to sannan bayan wannan a faɗa muna abubuwan da aka yi na alheri wanda za ta sa lalle mu mai da hushinmu mu ce mun dawo mun bi a ga irin falalan da aka samu cikin garin Birnin Kabi da jihar Kabi da Argungu da Yahudu da Zuru wani alheri aka samu shi da yake ya san wani sai shi zai faɗa muna mu ce ko mu so muke so mu sani
to in na fahimce ka Alhaji Abdullahi wato dai ko bance rikicin jam'iyya akwai kuna ganin cewa kamar gwamnati bata taɓuka komai ba ko kuma tana
wannan shi ne magana da babu abin da yake kasa mutum zai gani ya rantse da ubangijin sa ai shi ya riga ya san aikin da alheri yayi sannan mutum ko yana dan hasidi idan hasada ya san aikin da sa'idi yayi a dubi hanyar gadan ga makera a dubi hanyar nan na suru a dubi inda SS suke inda aiki yake na kware a tsaya bibi hanyar da aka yi na ba dariya da irin hanyar gota gota da aleru suka yi da saura duk wanda ya aiki muna da aiki za mu gura da aikin nawa ne shi aiki na ainihi na adalci ina aka yi su muna son mu kani.
To a gaishe ku malamai to jama'a wannan shine shimfidar kashin farko na wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya kan dambarwar siyasar jihar Kabi idan Allah ya kai mu rana wato za mu zo mu ci gaba da jin batutuwa da dama da suka hada da maganar shin tsaye da mutumin da zai takara gwamna wa ita jam'iyyar APC daga inda zai fito ne matsala wato zai fito ne daga yankin Gwandu ko Yauri ko Zuru ko kuma Argungu to wannan na cikin batutuwan da za mu tunkara a shiri na gaba yanzu dai muna son mu yi godiya ga su bakin namu Alhaji Sani Zauru wato Zannan Gwandu da kuma Alhaji Abdullahi Lamba dan masanin Yauri ta da shi wakilin na Muhammadu Nasir da ya shirya mana shirin a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington ku huta lafiya.
A gaida Ali Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai a takaice.
A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremlinchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin kasar Kyiv ba ta da hadari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu saye a kasuwar suna kokari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da Rashawa sosai.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Salfil Hashim Gumel da yake ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.